الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أولادي من شجر الجنة جرم هدو قوات الشوال إجرائي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا جبوتي تريه جدا أربعين بقوي وان دي 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 عشرين بيو قوات مارس شكرا تا جبو بيو دا عشرين بشدا من أغار قولي محلا بلو كتن صشكي ميقوامي قومي دبايا نيمن قومي أقولون قوة شني من الله لإنجسر قدرا وصا يا هذا فسقو جمو أولنا جيبياني البركة wannan cibiya ne alkhair wacce ta haifa kuma ta rene kuma ta yaye zaratan malamai da daliban ilimi da mahaddata alqur'ani da limamai da masu da'awa a fadin Najeriya. Wannan cibiya da ta fi shahara da Daru Hadith Salafiyya, wanda ubanmu kuma malaminmu kuma jagoranmu kuma wanda ya ba mu tarbiyya shekaru masu dama da suka gabata, a Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani, Allah ta gafarta mai. Muna roƙonka Allah ta'ala ka ji kan malanka ya ce mishi, Allah ka kai haske cikin kabarinsa, Allah ka sa kabarin shi ya zama dausayi cikin dausayin aljanna, Allah ka cika mishi burukansa na alkhairi, ka albarkaci iyalansa, ka albarkaci ɗalibansa, ka albarkaci rayuwar duk mai da'awa irin tashi da masoyi irin na sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu na biyu, ina miƙa godiya ta musamman ga hukumar gudanarwa wannan cibiya da ta gayyace ni don in ba da nawa gudunmawar kasancewa ta ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya dukkanmu mu yi tarayya cikin alkhairi. Allah ta ba mu ikon faɗin daidai da aiki da daidai. Maudu'inmu yana magana ne akan rayuwar musulmi bayan Ramadana. To, gabanin mu san rayuwar musulmi bayan Ramadana, sai mun san rayuwar musulmi a cikin Ramadana. Idan ka san wane ne musulmi a cikin watan Ramadana, to za ka samu wani mi'iya, wani ma'auni, wani sikeli da za ka auna shi ka gane shin musulmin nan da ke cikin watan Ramadana shi ne musulmin da yake wajen Ramadana, ko musulmin Ramadana daban, musulmin wajen Ramadana daban. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu zama musulmin Ramadana, sa'an nan irin waɗannan musulman a wajen Ramadana. To, Ramadan wani wata ne na alkhairi, na albarka, wanda Allah ta'ala ya fallanta azuminsa ga dukkanin musulmi. Allah ta'ala ya labarta mana wato wajibcin Ramadana a cikin suratul Baqara, wadda ita suratul Baqara ta haɗa musulunci baki ɗaya. Shikashikan musulunci guda biyar gaba ɗaya suna cikin suratul Baqara. Idan kana maganar aqida, kalimatu shahada, to akwai shi a cikin Baqara.
azumi an yi maganar shi a cikin Baqara, sallah an yi a cikin Baqara, zakka an yi maganar ta a cikin Baqara, hajji an yi maganar aikin hajji a cikin Baqara. Rukunnan imani gaba ɗaya guda shida sai da Allah ya yi mana maganar sa cikin suratul Baqara. Isa Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗaitar da mu haddace ka, yace bokaye ba sa iya haddace ka, a wata fassara kuma ƴan zaman kashe wando ba sa haddace suratul Baqara. Daga aya ta 150 wato da 83 zuwa aya ta 187 Allah ta'ala ya yi maganar ainihin azumin wannan Ramadana. Aya ta fara da faɗin Allah ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Kuma maganar azumi ya ƙare aya ta 187, wa hilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا تباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم yattaquna. Wadannan su ne ayoyi guda biyar a daidai wanda Allah ta'ala ya yi magana a kan azumi a cikin suratul Baqara. To kamar yadda ya yi ishara, ba ka gane wane ne musulmi a bayan Ramadana sai ka san hakikanin rayuwar musulmi a cikin watan Ramadana. A watan Ramadana za ka tarar da musulmai suna kiyaye sallolin farilla, za ka sha mamaki akwai musulmin da tun da Ramadana ya shiga har ya fita bai taɓa asarar raka'a ɗaya a aljanna ba. Za a samu ko ba za a samu ba? Kai za a samu wanda ba wai raka'a ɗaya ba, iqama ba ta taɓa sauce mishi ba. Bayan kiyaye sallolin farilla da yake yi, za ka tarda shi da nafilfili, musamman raka'atul fajri, musamman nafilfili in an shiga masallaci uwa uba tarawihi. Mazala sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda ya azumin watan Ramadana kuma ya tsaya a cikin watan Ramadana za a gafarta mishi abin da ya gabata na zunubinsa. Ya ka musulmi a cikin watan Ramadana za ka tarar da su suna kiyaye ainihin sallolin farilla da nafilin. Abu na biyu, kakan ga musulmi ya kulla kyakkyawar alaƙa da littafin Allah Al-Qur'ani ta hanyoyi daban-daban, ta hanyoyin karantawa, da hanyoyin karantarwa, da hanyoyin saurare, da hanyoyin sanin ma'anoninsa, ta hanyoyin halartar majalisi na tafsiri. Za ka ga musulmi maza da mata, manya da ƙanana, suna kulla alaƙa da Al-Qur'ani. In ma ka ga yana karanta shi kullum, in ma ka ga yana sauraren shi, in ma ka ga yana takawa ya je inda ake fassara shi, in ma kuma ya dinga saurare ta hanyoyin sadarwa, gidajen rediyo, gidajen talabijin, da hanyoyin wayoyi da suke hannayen. Wannan na san duk wanda yake saurare na zai shaida a kan maganar da na faɗa, musulmi suna da alaƙa da Al-Qur'ani a cikin watan Ramadana. Sannan a cikin watan Ramadana za ka ga musulmi suna tanafusi, suna musabaka, suna tsaye wajen ayyukan alkhairi. Za ka ga wanda bai damu na fiya ɗaya ya yi, wanda ba shi da alaƙa da share masallaci yana sharewa, bakin marowaci za ka ga yana yin kyauta, yana yin sadaka, wani ya raba abinci, wani ya raba tufafi, wani ya raba dafaffe, wani ya raba ɗanye, wani ya raba dabino. Mafi ƙarancin sadakar da musulmai suke yi a cikin watan Ramadana shine kiwo wata ko kuma tsagin dabino. Saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa fattaqun nara walau bi shiddi tamra, kowa ya kokarin ya fara kanshi daga shiga wuta ko da ko da sadaka tsagin dabino ne. Za ka ga musulmai suna kokarin tabbata ayyukan alkhairi. Sannan
a cikin watan Ramadan kaka ga musulmai sun lidimci kyawawan madangano da wahala kaga musulmi a cikin watan Ramadan yayi baka na san musulmin da tunda Ramadan ya shiga har ya fita bai yi ashar ba suna da yawa bai baki ba ni na daga cikin su tunda Ramadan ya shiga har ya fita nayi kokarin ko bakan magana ba zai amma ba balantana in zai kuma na san muna da yawa don haka musulmi ana fara irin waɗannan a cikin watan Ramadan suna lizimtar kyawawan maganganu kuma suna nisantar miyagun maganganu kamar yadda suke kokarin tabbata ayyukan sa'a kuma suke nisantar ayyukan zunubi haka rayuwar musulmi ta kasance a cikin watan Ramadan to abin tambaya yaya ya kamata musulmi ya zama bayan Ramadan to kamar yadda na ambata cewa a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yayi magana akan azumin watan Ramadan a cikin ayoyi guda biyar aya ta farko aya ta 180 da uku da hudu da biyar da shida da bakwai waɗannan ayoyi guda biyar a jere Allah ya maganar azumi a cikinsu to ita shari'ar musulunci tana da wani abu da ake ce mishi maqasid maqasidush shari'a duk abin da shari'a ta ce kai akwai manufar da ta sa ce kai yanzu ba muna yin aure ba akwai manufar yin aure ba mun gina masallaci ba akwai manufar gina masallaci ba muna zuwa hajji ba akwai manufar yin aikin hajji ba muna yin sadaka ba ba muna yin sallah ba duk abin da muke yi na shari'a akwai manufa to Ramadan yana da maqasid malamai sun ambata gurgurdan binciken malamai gurgurdan bukin da Allah ya yi ma malami zaka ji an fada adadi wani ya ce babban manufar shar'an ta azumi abu ne guda daya wani ya ce biyu wani ya ce uku wani ya ce biyar wani ya ce bakwai wani ya ce sama da haka ko kasa da haka amma bi tatabbu wal istiqra idan kana jiyar ayoyi a hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana karatun ta nasu akan abin da ya shafi hukunce hukuncen azumi za ka tarar da azumi Allah ya shar'anta shi ne dan musulmi su tabbatar da manufofi guda goma tilka asharatun kamila abubuwa guda goma shi ne manufar shar'anta azumi ina fatan duk wanda ya zo lakkan nan ya haddace waɗannan abubuwa guda goma yanda yake haddace sunansa ba yanda za a tambaye ka sunanka ka ce ka manta sunanka in dai kana cikin hayyacinka so kai kokari ka haddace waɗannan abubuwan guda goma idan ka kasa haddace goma to lalle kar ka yi kasa da ainihin haddace uku daga ciki waɗanda su ne aƙallu jam wasu ma suka ce aƙallu jam daga biyu ne ko amma in so samu ne ka haddace su guda goma abu na farko ƴan uwana musulmi Allah ta'ala ya shar'anta azumin watan Ramadan ne dan mu tabbatar da waɗannan maqasid guda goma al-maqsadul awwal shine at-taqwa tahqiq at-taqwa Allah ta'ala ya shar'anta azumi dan ma su azumi su haqqata tsoron Allah yanda kuka ji tsoron Allah a cikin watan Ramadan haka ake so ku ji tsoron Allah a bayan watan Ramadan farki ya tabbatar ma Allah Qur'an Allah ta'ala yana bude wasu surori da wasu haruffa kuma yana rufe wasu surori da waɗansu haruffa ko da waɗansu kalmomi wasu ayoyin Allah ta'ala yakan bude su da wasu kalmomi kuma yakan rufe su da ainihin waɗansu kalmomi idan kuka kalli azumi Allah ta'ala ya bude azumi da takawa kuma ya rufa azumi da mene da takawa aya ta farko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna la'allakum tattaquna wana har wani wani lafazi ne wata kalma ce ta karshen ayar tattaquna attaqwa da Allah ya maganganin azumi da yazo karshe sai ce uhilla lakum laylatal siyami rafaqtu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum wal ana bashiruhunna waktubu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khaytul abyadu min al khaytil aswad min al fajr ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فرقوا يتي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يقول لك يتي لعلهم يتقون جاءت منفى شريعة مسلمتي da shar'an ta azumi shine musulmi ya zama mai takawa to wannan takawar ita ake so bayan ramadana ka siffanta da ita to ta yaya musulmi zai wato dabi'antu da tsoron Allah a bayan ramadana shine abu na farko a tsakanin takawa mutum ya wayi gari yana jin kunyar Allah a rayuwarsa sannan kunyar Allah ta zama mushi dabi'a a koye da sarari yanzu ku mamaki wasu cikin musulmi musamman ƴan uwana mata zaka sanar da akwai yarinyar da gaba daya tana Lagos tana ubajana tana ibada tana buga duniya amma da an ce maka Ramadan ya shigo sai ta tanga sabon hijabi sai ta so sharbi sai ta riƙe me yasa take sa hijabi saboda ta nuna alamar tsoron Allah ba za ta fidda tsareci ba ta sai sharbi ba wai muna cewa rike tarbiya halitta ko bai halitta ko ya kamata ko bai kamata ba ba shi nake magana ba amma dai kowa ya san rike tarbiya alama ce ta mai addini ko mara addini ta mai addini ko da ko ba addinin bane alama ce dai wannan da ya rike mai addini to ta ji kunyar Allah a ce ta fita da gele ta ji kunyar Allah ta yi wato fita da kareci a cikin watan Ramadana to ana so idan Ramadana ya shude wannan takawar ta bayyana a rayuwar musulmi sannan ka zama kana da muraqabar Allah a koye da a bayyane kuma wannan ya zama tsarin rayuwarka kai ka san babu lokacin da musulmi yake nuna takawa da koran Allah kamar watan Ramadana musulmi ne fa zai je aikin kankare ko ya fasa dutse ko ya aikin wahala ko ya gadi ko ya noma ko ya farauta ko ya kani kanki ko ma duk aikin da zai yi na wahala ne ya dawo gida a gajiye ya kwanta sai bacci ya kwashe lokacin sahuri yayi ya wuce bai farka ba yana farkawa ya ji an tada sallah ga kunar abinci a ɗakin shi ga ruwa mai sanyi a firijin shi babu mai ganin shi sai Allah haka dan zai rufe wannan kulan ya rufe wannan firijin ya tafi masallaci wannan takawar da kai ma Allah a cikin watan Ramadan shi ake so kai ma Allah irin shi a wajen watan Ramadan ya zama kuma wannan ya zama ɗabi'arka duk abin da za ka yi a same ka da tsoron Allah kana mai san da cewa Allah madaukakin sarki yana ainihin leƙan ayyukan da kake yi yanda kake da yinin da za ka ci abinci kai kadai a daki Allah zai ganka to ana so bayan Ramadana ka dinga tsammani kana sawa a ranka Allah yana ganin ka duk inda kake rayuwa babban malamin tafsiri al-Imam Razi Allah ya mishi rahama yana cewa annahu subhanahu bayyana bi hadha al-kalami أن الصوم يورث التقوى لما فيه من انتصار الشهوات وانقماء الهوى فإنه يردع عن الأشر والبطر والفواحش الله مدوك كنصركي أولن الآية تبدي فلنت أيهم أدمي يا بينا من تيواشي أدمي ينا دادت صوران الله azumi yana karya garkuwar sha'awa azumi yana raba ka da son rai azumi yana raba ka da sharrinka da tsaurin kai da miyagun dabi'u kuma azumi yana sa ka haƙura da lazzatun duniya duk abin da yake na jin daɗin rayuwar duniya ne azumi yana sawa ka bari kana kallon matarka tana da buƙatar mu'amala da ita na aure ka haƙura da ita kana kallon ruwan sanyi amma azumi ya sa ka bashi ko manufar da isa ka shar'anta azumin ka zama mai tsoron Allah to yanda ka ji tsoron Allah a cikin watan Ramadana haka nan ake so ka ji tsoron Allah a bayan watan Ramadana dan haka manufar shar'anta azumi a Ramadana da wajen Ramadana shine ka siffantu da takawa tsoron Allah Allah ka azurta mu da tsoronka abu na biyu cikin abin da shari'ar musulunci ta yasa ta shar'anta yin azumi akwai samadda at-taysir ne at-taysir sauƙaƙawa domin a cikin ayoyin da Allah ta'ala ya shar'anta azumi Allah ta'ala yana cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra cikin manufar da isa Allah ta'ala ya shar'anta azumi ya mu'ya kuwana akwai sauƙaƙawa kafin Allah ya ga dama sai ya ce ayi azumin nan awa 24 ko ya ce ayi azumin nan awa 23 amma sai Allah ya shar'anta yin azumin ayini kuma ya halasta mana jaran azumi duk da akwai kasashe muka min Ingila akwai wasu yankuna na Ingila da ake yin azumi awa 21 ma'ana idan rana ta fito ba za ta faɗi ba sai ta yi awa nawa 21 ma'ana da ran ku kwata-kwata awa nawa ne awa uku to a hakan kuma sai Allah sai ya juyo wata shekara wani lokacin kwata-kwata kuma azumin awa uku zasu idan garin Allah ya waye zuwa rana ta faɗi awa uku in ko rana ta faɗi sai a yi azumi sai a yi baccin awa 21 kana idan ka ga a wancan bangaren an matsa sai kuma a wannan bangaren ka gane an sauƙaƙa shi yasa Allah ta'ala yake cewa qul ara'aykum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi diya'in afala tasma'una qul ara'aykum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يتشفيكم ما يقول يا ثماني لعل يسمي قرانا توتر إلى يوم القيامة هنا دون الله الذي يروم قدر ما يقول يا ثماني لعل يسمي جري توتر على إشاشة القيامة هنا دون الله الذي يروم قدر باب yana da cikin rahamar Allah ja'ala lakumul layla wan nahar ya sanya muku dare ya sanya muku yi sannan a duniya da wala ka samu kasa irin Najeriya wanda tsarin ta yake tafiya kusan daidai da ni mafi yawanci idan mun yi awa 11 wato ayi ko kuma 12 ko kuma 13 haka zaka ga abin yana canzawa da wahala ka ga mun yi kafa da awa 11 ayi ko kuma mun yi sama da awa nawa sha uku, mafi yawanci ma sha biyu Allah ta'ala yake ainihin tsara mana yinin. Ko Allah ta'ala ya shar'anta azumi ne a cikin watan Ramadana, ko kuma Allah ya shar'anta azumi ne umuman don ya samar da sauki. To ana so musulmai a wajen Ramadana su zama masu sauki, kuma kowa ya san an samu sauki a wannan watan. Ni na san Ramadana sai da ya kai 20, aƙalla da ya kai rai ban ji mutum ɗaya ya kuka azumi ya wani shi ba. Haka ne ko ba haka ba? Allah ta'ala ya saukaka. Sannan ku duba irin saukin da Allah ya bani a bana. Allah ya saukaka a hinci. Haka ne ko ba haka ba? Duk da babu yawan kuɗin, amma da Allah ya saukaka a hinci, kai saukin da Allah ya mana a bana, hajjara sai da ta sauka. Hajjara sai ta sauka. To ana son musulmi a wajen Ramadana ya zama mai sauki da saukakawa. To shi kuma sauki da saukakawa a cikin wajen Ramadana ana iya gane shi ne na ainihin wato musulmai su zama masu zuciya mai siffantu da samaha, kuma zuciyar a same ta da tausayi da jin kai. Kowa ya ga yadda musulmai suke ta ƙoƙarin tausaya ma junansu. An raba abinci, an raba ruwa, an raba dabino, an raba sutura, an sauƙaƙa ma al'umma. To wannan sauƙin da aka samu a cikin wannan Ramadana, haka ake so musulmi ya ainihin siffantu bayan Ramadana. To ta yaya musulmi zai siffantu da sauƙaƙawa a bayan Ramadana a same ta mai sauƙaƙawa a wajen mu'amalarka? Idan kai mai sana'a, kar ka zama mai manantawa. Allah ta'ala yana son, inna Allah yuridu an yuhibba 'abdan samhan idha ba'a, samhan idha ishtara, samhan idha iktafa. Ana son komai ka zama mai sauki. Sannan sauki yana haifar da alkhairi da yawa. Duk mai sana'ar da yake sauƙaƙawa Allah ta'ala zai ba shi kuskoma da yawa. Duk mai kasuwancin da yake sauƙaƙawa Allah madaukakin sarki zai ba shi abokan kasuwanci masu yawa. Duk malamin da yake karantarwa za ka ga ɗaliban shi suna ƙaruwa matuƙar ya siffantu da at-taysir. Allah madaukakin sarki ya ladabtar da annabi shi sallallahu alaihi wasallama ya zama mai sauƙin hali, mai sauƙin tabi'a. Fabima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta qaffan ghalibal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Ana san yanda shari'ar musulunci ta shar'anta sauƙaƙa al'amura, to ana san musulmi ya zama bayan Ramadana ya siffantu da wato ɗabi'a ta ainihin sauƙi da laushin hali da haƙuri da juriya. Yadda ka siffantu a cikin Ramadana a same ka a wajen Ramadana. Kowa ya ɗauki wannan a matsayin makaranta. Kofin da ka koya a cikin Ramadana akwai sauƙaƙa al'amura da ya da nima za ka ga cikin liman sauƙaƙa ma al'umma a sallah da khutuba. A wajen khutuba sai ake so a yi ta ƴar kaɗan, ita sallar kuma me a tsawaita. Amma duk da haka za ka ga limamai sun yi ƙoƙarin tabbata wannan, kamar yadda masu kuɗi sun sauƙaƙa masu makarantu sun rage lokaci. Haka ne ko ba haka ba? Wato sauƙi cikin al'amari yana haifar da abubuwa da yawa. Daga ciki akwai amsan addu'ar bawa. An ce wani bawan Allah ya taɓa zuwa ya tarar da wani malamin makaranta a duniya. Shi malamin makaranta a nan galibi ya haddace Al-Qur'ani, amma bai da ilimin fassara, kuma bai da ilimin hadisi da ilimin fiqh, amma dai ma haddace Al-Qur'ani. Sai ya zo ya samu malamin ya ce, ana gafarta malamin, ina da wata bukata a wurin Allah, ina son ka yi min addu'a kuma ka sa yaran nan ɗalibanka su yi min addu'a. Sai malamin yace, ba matsala, insha Allah zan maka addu'a kuma zan sa yi maka addu'a. Sai yace, amma dan Allah ina roƙonka wani arziki. Ƙarfe nawa ake tashi karatun nan? Sai yace 12. Yace yanzu ƙarfe nawa?
yace yanzu karfe 10 ina roƙonka arziki dan Allah ka kashi yaran nan yanzu. Yace ai lokacin tashi bai yi ba. Yace a ni dai ina roƙonka arziki dan Allah ka kashe su. Mallam yace lokacin tashi bai yi ba, ni dai na roƙe ka arziki dan Allah ka kashe su. Sai mallam yace ko ba komai. A daga hannu ayi addu'a. Ana daga hannu ake addu'a, yara sai suka gaggauna. Kun dauka da addu'a ne saboda bako ya zo a ci gaba da karatu. Ana shafa addu'a sai ce kowa ya tashi. Yara suka ce an tashi sai tsalle sai iyu sai farin ciki sai murna. Wannan bakon yana ganin ɗaliban nan sun shiga daɗi da jin daɗi da annashuwa. Daman da alwalai shi. Ko sai ya kalla sallah sai ma Allah raka'a. Sai ya ce ya Allah ina tawassuli da sauƙaƙa ma yaran nan da nayi an tashi da wurin Allah ta biya mun buƙata. Lokacin tashi ya yi ko bai ba shi yaro yanzu inda ba a barka da a yi karatu da a tashi da karatu wanne ne ya fi zama kusanci ga Allah? Yin karatu. To amma idan kana da cikin yadda karatun yake kusanci zuwa ga Allah, haka nan tusa ma yara ma farin ciki shi ma kusanci ne zuwa ga Allah. Sai ya tawassuli da farin cikin da ya tusa ma yaran nan. An tashi makaranta kafin lokacin tashi, an sauƙaƙa musu. Sai ce ya Allah sauƙin da na samu ma yaran nan kafin lokacin tashi, ina roƙonka arziki ya Allah ka biya min buƙatata. Sati bai zai kewayo ba sai da Allah ya biya min buƙatar shi. Da haka ku zan masu sauƙaƙawa cikin al'amura, inda ba a taɓa tsammani kai sauƙi. Yaro ne muka laifi yana tsammanin mafi ƙaranci ka karya shi, ko kai ne dukar siya ka ce je kana yafe maka. Ya ga sun hikimar da ya sa Allah ya shar'anta azumi. Shi ya sa a cikin ayoyin sai Allah ya ce yuridu Allahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra. Ka zama ka fuskanci da wannan siffa a rayuwarka da yau haka koma ga Allah. Duk abu biyu idan ya zo akwai tsanani akwai sauƙi, wanne ya kamata ka zaɓa?
Sauƙi.
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ba shi zaɓi a tsakanin abubuwa guda biyu ba face ya zaɓa ɗaya, wanne yake zaɓa? Mafi sauƙi. Zuwa ga cikin maqasidu sawm ko kuma maqasidu siyam shine sauƙaƙa ma al'umma ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Maqsad na uku cikin manufofin da Isra'ila ta shar'anta azumi, kuma ake so musulmai su ɗabi'antu su ɗabbaƙa wannan a wajen azumi, akwai al-ikmal wal-ikmal fi kulli shay. Duk abin da za ka yi a rayuwarka daga yau har ka koma ga Allah, in ka fara ka gama ka cika, duk wanda za ka iya cika shi ka cika shi, duk wanda za ka iya tsera shi ka kyautata shi ka yi isƙanin shi ka yi. Shi yasa cikin manufofin da isa Allah ya shar'anta ainihin azumi akwai cikawa. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Yace me wa litukmilu al-iddata. Allah ya shar'anta azumi ne in an fara a cika. Shi yasa da muke 29 mai alfarma sarkin musulmi ya ce ba a za wata ba, ya ce mu cika 30 mun cika ko ba mu cika ba. Wani tukmilun idda da haka idan Allah ya shar'anta maka yin sallah to ya zama kana cika sallar. Idan Allah ya ɗaura maka ciyar da iyali ya zama kana ciyar da iyali yadda shari'ar musulunci ta ainihin shar'anta maka. Yau an wayi gari da yawan magidanta ƙoƙarin da suka yi a Ramadana sun yi ban kwana da shi kuma sai bai. To a samu al-ikmal da al-ikmal cika kowane al'amari. Samarar da take cikin cikawa a cikin kowane al'amari shine mutum ya wayi gari yana da ihsani a aikin shi gaba ɗaya. Jama'a musulmi wata na nabi sallallahu alaihi wa sallam an yi rasuwa sai aka zo ana haka rani, ma'ana ana haka ne kabari, ana haka kabari sai ƙasa tana koma cikin kabari. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da a tsaftace wannan kabarin da tsakuwa da dattin da ke shiga.
amma tabarin mu je karshen hadisi da Allah ya tambaye ku idan aka gama aka kabari idan aka samu mace a kabari me ake yi
kasara
me da kafa ke to amma yanzu gabanin a samu mace a cikin kabari sai annabi ya ce a fidda kafa sai annabi ya faɗo wani hadisi mashhuri hadisi mai ban tsaye manzo Allah ya ce inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutina Allah yana son dayan ku idan zai yi aiki a samu iskari cikin abin da azumi yake koya mana iskari da itimani da itimani cika abu da kwarewa a sana'arka kai kela ne a same ka da itimani azumi ya koya maka itimani yadda in ka fara ba a so ka bari sai ka kare to in an baka dinki a ga ka kuskantu da ikmal kar a baka dinki ka gama dinki baka sa musulmi ba cikin darussan da muka koya a cikin watan Ramadana cika abu ku ga mu ya zai yanzu ya faru ba musulmi ko kuma kan mutum ya baka dinki baka sa mai botar ba ko kuma kai gidan ne baka yi ba azumi ya koya mana cika abu da ikkamin abu da yi shi kyau ana so bayar da kwana ka siffantu da wannan sifa ina fatan fahimci wannan da kyau shi yasa Allah ta'ala yake wal tukmilu al iddata ku cika irin wata duk abin da za ku yi shi ku cika shi 100% idan ba ka nike ne kai a same ka da ikmal da ikmal da iskal kai abu da kyau ka cika shi kai ka kare kar ka fara wani abu baka kara sa shi ba Allah ta'ala ka ba ni ko tabbata abubuwan da shari'a ta umurce mu mu tabbata a cikin rabbana da kuma wajen rabbana yanzu mun faɗi manufa guda nawa guda uku ai na san ba za mu manta na farko ba ko me na farko attaqwa me na biyu at-taysir me abu na uku al-itmam ko al-ikmal ko al-itqan wannan ka dauke shi a rayuwarka darsan da ka koya a Ramadana a wajen Ramadana ka tabbata wannan abu na hudu wanda azumi ya koya mana kuma ake so musulmi ya siffantu da shi a bayan Ramadana shine ta'zimullah da takbirullah girmama Allah da mutunta Allah ina muka gane wannan da Allah yake yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sai yake wal tukmilu al-iddata sai yake ne wal tukabbiru Allah azumi ya koya mana girmama Allah azumi ya koya mana mene girmama Allah kai duk duniya ni ke ba wani ba wallahi duk duniya Allah sai yake duk wanda ba Allah ba zai yi sai ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi hujjar annabi kamar hujjar Allah idan annabi ya faɗa ba kamar Allah ya ka in ban da Allah da annabi wallahi ba wanda ya isa ya ce kai azumi sai Allah sai ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kake ganin musulmi a watan Ramadana yana girmama Allah shi kuma Allah ta'ala yana cewa wa mayyu abdin sha'ir Allah fa inna ma min taqwa al-qulub a cikin watan Ramadana ana girmama masallatai shin ana ma masallatai tanki ko ba a musu tanki ana gyara lasifoki ko ba a yi ana sa kata ko ba a sawa wannan duk daga cikin abubuwan da azumi yake goya mana girmama Allah da girmama duk abin da yake da alaka da Allah madaukakin sarki abu na biyar azumi yana koya mana gode ma Allah azumi yana koya mana ne gode ma Allah to ya ake gane sai mai godiyar Allah ne shine isti'malu ni'am fi ta'ati al-mun'im kai amfani da ni'imar da Allah ya baka wajen yin da'a ga wanda ya yi maka ni'imar zaka ga musulmi a cikin watan Ramadana ni'imar lafiya da Allah ya ba su suna amfani da ita wajen tsayuwar dare ni'imar dukiya da Allah ya ba su za ka ga suna yin amfani da ita wajen ciyarwa ni'imar ilimi da Allah ya ba malamai suna yin amfani wajen ne karantar da al'umma to ana kan wajen Ramadan mu ci gaba da gode ma Allah madaukakin sarki da ni'imar da Allah ta'ala ya yi mana mu zama masu godiyar Allah da Allah yake wani tukminu da ijjata wani tukaddiru Allah ala ma a daku sai ce mene la'allakum tashkuruna tabbas idan kuka yi abin da aka ce muku za ku zama masu ainihin godiya ga Allah jama'a in aka ce gode ma Allah shine kai amfani da duk damar da Allah ya yi maka wajen yi ma Allah kila isa cikin kafas yake cewa wabtabi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah ya ka cikin abin da azumi ya koya mana akwai amfani da dama wajen yi ma Allah dawa a cikin watan Ramadan akwai wanda ya kawo buhun shinkafa ya ce a dafa ma masu azumi wani ko bai da buhun shinkafa sai ya kawo buhun gawayi ai dai duk sunan ku buhu ko amma za ka haɗa buhun shinkafa da buhun gawayi ba za ka haɗa su ba wani da ya shafa gabas da yamma ya ga bai da halin ciyarwa me ya kawo sai so a shana idan ka kawo shinkafa har ga ta mana ka kawo gawayi in ba a shana za ka dafu ka ga wannan ni'imar da Allah ya bashi na a shana ya taimaka akwai wanda shi kuma ko a shana bai da shi shi babban ni'imar da Allah ya yi amfani da ita shine in an girka zai goye ci domin ina ba a samu mai cin ba mai dafa awon gobe zai dafa ba zai dafa ba wani ko in aka kare sai wanke kwanuka to cikin abin da Allah ya sa aka shar'anta mana azumin watan Ramadan akwai godiya ga Allah ita kuma godiya ga Allah isu jins da duk damar da Allah ta'ala ya baka zaka gode ma Allah madaukakin sarki ne ta wannan shine na nawa na biyar abu na shida da Allah ta'ala ya sa ya shar'anta mana azumin watan Ramadan su fantu da wannan ɗabi'a bayan Ramadana akwai al-istijabah an fa kiran Allah shine al-inqiyadu as-sari' li amrillah da Allah ya ce ayi ayi da ya ce abari abari ba ta ganin mu yanda musulmai suke din yanda musulmi ya karyo wata kwana yana ɗiban abinci dalalin ya ce Allahu akbar Allahu akbar nan take me yake yi zai tsaya al-inqiyadu as-sari' da an ce yi yi da an ce ya bari ya bari duk abin da musulmi yake yi da an kira sallah in yana da shi'a ba da an kira magariba me yake gaggawa ya yi sallah yake kokari ne ko ko ya bude baki ya bude baki to dan haka azumi ya koya mana amsa kiran Allah ya ayyuhallazina amanu tajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyi kisa Allah ta'ala yake cewa a cikin ayoyin suratul baqara da ya magana ainihin wato azumi sai yake wa idza salaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata idza da'an falyastajibu li fal idza da'i ujibu da'wata da'i idza da'an haka ne ko sai yake mene falyastajibu ma'ana cikin shari'ar da Allah ya kawo na azumi cikin abin da shari'ar musulunci ta koya mana a cikin Ramadana kuma ake so bayan Ramadana mu kasance akwai istijaba an fashi ran Allah imam musulmi ka kalli yadda musulmi a yau suke yi yin zama magana akwai wani sakaci da ya dawo ma al'ummar musulmi shine arkar take wuyo sake wanda har da ustazai fa har da masu cewa malaman addini ni kullum abin da nake cewa yanzu kai ka yaji a jela yira a kona wani saboda ya ki dinajin a kona wani saboda ya kashe masallata a kona wani ya saci biliyan dubu a kona wani saboda ya kashe uwarsa kai kuma a kona ka saboda ka sake wando kai wani ina ne
za sha giya sha ta dubu ba.
Ai ba Hausa ne yake yanzu a sha giya a sha ta dubu. A akwai hikima. Ma'ana an Allah kai ne kike kai da gaske mana. Kawai yanzu kawai sai ka shiga jahannama ka ga Fir'auna, ka ga Hamana, ka ga Bella Turgi in bai tuba ba. A wuta. Sannan kuma wai ya kashe mutum dubu. Sai kuma wai an kawo a wuta wai mai laifinka wai ta kake wando. Wani irin gidajenki ne ya wuce wannan? Wani irin nassi ne ba a faɗa ba game da tashi wando kar a tashi mutane suke takawa? To azumi ya koya mana istijaba. Allah ka bani ikon kiyaye dokokinka. Wannan shi ne na nawa jama'a musulmi? Na shida. Abu na bakwai shi ne al-iman. Azumi ya koya mana imani. Kana ganin alamar imani, jawi imani. Kaga ana karanta Al-Qur'ani ana kuka. Kaga ana sallah ana kuka. Kaga ana addu'a ana kuka. Kaga wanda bai damu da sallah ba yana yin sallah a cikin ainihin ayoyin da suke magana akan azumi, sai Allah ya ce wal yu'minu bi. Ba ma sai ke ba. وإذا قالت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي سيتمني وليؤمنوا بي. أنتم من أقوياء مكة إيمان. دعاك شيء صعوبة رمضان كي كان علامة إيمان للمسلمين. أما دنا شيء أتفي شيء أسلوك شيء فأنا صوبايا رمضان كوميناكا هذا علامة إيمان. A maganarka, a tafiyarka, a mu'amalarka, a ganawarka da Allah Maɗaukakin Sarki. Abu na bakwai, ko shi na fada? Na bakwai ko? Abu na takwas shi ne aurushi, samun shiriya, da fahimta, da yin abu ala basirati. Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa wani yu'minu bi la'allahu yarshudu. Azumi yana sa mutum ya zama ya samu aurushi, shi ne ka dinga kallon kowane al'amari da idon basira, kuma ka zama kana da tunani kyakkyawa. Ta yaya za ka zama mai tunani kyakkyawa a wajen watan Ramadana? Shi ne ka zama mai hikima a wajen ainihin duk wani ƙarar naka. Ni na san ba lokaci ɗaya ake kiran as-salatu ba a ƙasar nan, haka ne ko ba haka ba? Amma da Allah, kowa ne yake kiran sallah ka daina cin abinci? Kuma kowa ne yake kiran sallah ka sha ruwa? Za ka ga a watan Ramadana kana samun rusus, cikakken hankali da natsuwa. Akwai masallacin da ba ka bin su sallah, saboda ka tabbatar da me ba ka yin sallah mai kyau. Ai, akwai ‘yan ƙwayawaya a sallar tarawih. Za ka ga duk wanda ya san me yake yi, an ce Allah yana raba aljanna, wallahi bai zuwa wata masallaci ne sallah. Saboda ya san dai in dai irin aljanna da Allah yake raba ma masallata ne, ba raba ta irin wannan masallacin da ake karanta Qur'ani yadda ka san ba Qur'ani ake karantawa ba. Ya ka abu na takwas wanda shari'ar musulunci ta koyar da mu sanadiyar Ramadan shi ne samun rushi, hankali da natsuwa da hangen nesa da bin abubuwa yadda ya kamata. Mutum nawa ya bar masallacin unguwarsa ya koma wani masallaci? Mutum nawa ake tafsiri a unguwarsa yake tafiya wani tafsira? Saboda ya san nan ba tafsiri ake ba tamsiri ake. Ya san yana iya bambancewa tsakanin zare da habawa. Mutum nawa ne yake kunna gidan rediyo da ya fara jin shirme sai ya kashe sai ya tafi wani wata tashar? To ana san yadda kake tsallake abu mara amfani a cikin watan Ramadana. To bayan Ramadana da ka kunna gidan rediyo ka ji an sa kiɗa, canza tasha. Da ka ji an sa waƙa, canza tasha. Abu na tara, ina yi ne abu guje saboda an nuna min lokaci yayi. Watan Ramadana ya kulla kyakkyawar alaƙa tsakanin musulmi da Al-Qur'ani. Haka ne ko ba haka ba? Shi yasa a cikin ayoyin da Allah Ta'ala ya magana akan Ramadan, sai da Allah ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Watan Ramadana wata ne da Allah ya saukar da Al-Qur'ani. A cikin Ramadana
na sa yara kowa ya yi kokari ya sauke alkur'ani sai na tambaye daga cikin yara nace yaushe za ki sauka tace baba idan ne wannan saukan nayi na shida ta dawa na shida ma'ana ba ta kokarin sauke alkur'ani wallahi musulmi akwai wanda a Ramadan nan ya sauke ma Allah Qur'ani su goma ma'ana duk kwana ku yayi sauka wani yayi biyar wani yayi bakwai wani yayi uku mafi yawancin musulmi sun yi sauka daya mafi yawa-yawan musulmi kuma sun karanta kaso mai tsoka na alkur'ani da yawa-yawa-yawa-yawa a cikin musulmi sun saurari alkur'ani ko da bai bude ya karanta ba ya ci saurari tafsiri ko a gidan rediyo ko a gidan talabijin ko a social media to wannan alaƙar da kai da alkur'ani a cikin ramadana haka ake so kuma a wajen ramadana ka siffanci da wannan siffar abu na goma a gurguje na ƙara miki ɗaya azumi ya koya mana as-sabru wa tahammulu al-mushaqqa azumi ya koya mana haƙuri da juriyar wahala ka taba ganin wani musulmi wanda ya san abin da yake yi ya dauki azumi ya ga labarika ko ya shi aje azumi bai samu ruwan sanyi ba ya yi fushi ya ce gobe zan tashi da azumin ba kai daidai da yara wanda Allah ta'ala bai ballanta musu azumi ba suna yin azumi rabi shin ya dau azumin da ya ji ya sha wuya sai haji sai ce ya yi nawa ya yi rabi saboda azumi ya koya ma kowa hakuri da juriya wuya ka ta sa ya karya amma kokarin shi yake yi gobe ya miki ya karasa shi yasa aka ce idan kuka dauko azumi sai ku wuce wannan hatta da bayyana da kuma sai ku al-yawm min al-layl ma'a sabri min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl thumma atimmu siyama kamar a can da baya ya ce wani tukmilu al-idda in aka fara daga ranar farko kar a tsaya sai an kai ranar karshe to haka dan inda ran Allah ya waye aka dauki azumi to ana son a daure sai rana ta fadi da haka azumi ya koya mana tahammuli ya ce ya uwata wace ce aure wulaƙancin safa daban na rana daban daga gurin mai gida so ke zama mai haƙuri da tahammuli ya kai ɗan uwana musulmi da wani zai ɓata maka rai ya zage ka ya ci mutuncinka za ka yi mishi mangari ɗaya ya zube amma ka yi haƙuri kai tahammuli to ana so bayan Ramadana ka siffantu da waɗannan siffofi daga ƙarshe na so in ambata mana wasu alamomi ne ɗan adam yake iya gane waɗannan darussan da muka koya a cikin Ramadana sun mishi tasiri a bayan Ramadana to amma kuma lokaci ya yi da aka zan tsaya in bi umarnin da shugaban zama ya bani ko kuma mai gabatarwa ina roƙon Allah ta'ala abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya bani lada kuma ya ba ku lada mai tarayya a cikin lada abinda na ambata ya zama akwai kuskure Allah ya gafarta mu ya gafarta mu na bude da yi ma malamin mu addu'a Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani ina da rufewa da kare mu addu'a Allah ya gafarta mai Allah ya sa aljanna makoma khalifofin shi gaba daya Allah ya riko da hannunsu ya hada kawo da su ya daura su akan abin da yake so ya dace subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh